Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabon rashin rundunar sojin sama. Kane ya amince da biya albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni 12. Majalisar Dattawa mai rinjayen Republican ta amince da kudirin kashe kudaden sojin wanda ya kai $1,738,000 a ranar Talata, bayan da majalisar wakilai mai rinjayen Democrat ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata. A cikin kudaden ne za a kafa sabon rashin sojin sama wanda shugaba Donald Trump ya bada shawarar kafawa a matsayin rashin na sojin Amurka na 6. Matakin da ke zama musaya da bukatar da Democrat ta shigar na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni 12. Sashen sojin saman shine sabon rashin ma'aikatan sojin Amurka sama da shekaru 60, kana kuma ma'aikatan tarayya miliyan 2 ne za su ci gajiyar biyan hutun iyalan adadi mafi yawa na farko a Amurka. Ma'aikatar 'yan sandan Hong Kong ta dora hannunta akan $9,000,000 na wata kungiya mai zaman kanta da ta tara domin taimakawa zanga-zangar kijirin gwamnati. Kana ta kama jami'an kungiyar guda 4 matakin da masu sokar lamiri suka kwatanta da yunkurin murkushe kungiyar masu zanga-zangar, kana a bata mata suna. Ma'aikatar 'yan sandan ta zargi kungiyar Spark Alliance HK da tara kudaden taimakawa shari'a da kuma kiwon lafiyar masu zanga-zanga ta hada hadar halanta kudaden haram. Hukumomi sun danganta kungiyar da dandalin tara kudi ta yanar gizo da suna taimakawa mutane wanda aka kama su a cikin zanga-zangan kwanan nan wanda ake yi da tashin hankali. Ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne shugaban Amurka Donald Trump ya cancaki shahararriyar mujallar nan na mabiya addinin Krista ta Christian Today, bayan da ta buga labari a shafin bayyana ra'ayin edita da ke kira ga a fitar da shi shugaban daga mulkin kasar. Ra'ayin edita na mujallar Christian Today, wanda marigayi Reverend Billy Graham ya kafa ta, shahararren mai bada nasiha ga shugabannin Amurka da dama, ta ce mujallar ba za ta rufe baki ta ci gaba da yin shiru ba akan batun tsige shugaba Donald Trump, wanda wakilan majalisar tarayya wato suka gudanar a ranar Laraba. Shafin bayyana ra'ayin editan ya yi kanin labarai mai cewa shugaban Amurka ya yi yunkurin amfani da ikonsa ya lallashi shugaban wata ƙasa ya matsa kuma ya bata al'amuran babban abokin karawansa. A cewar jam'iyyar, ya kamata a tsige shugaba Donald Trump daga mulki. Trump da ya cicciki mujallar, inda ya kwatanta ta da a cikin wani sakon Twitter, yana mai cewa tana bada labaran aqidar ra'ayin sauyin wato masu sauyin ra'ayi kadai ne wacce kuma bata iya aiki ba. Kana ta kaucewa manufofin Billy Graham shekaru da dama akan abin da ya gina. Amurka ta ce ta shirya ta yi fada da Koriya ta Arewa akan shirinta da makaman nukuliya ko da yake manyan jami'an Pentagon sun ce akwai yiwuwar kaucewa wannan tashin hankalin. Pyongyang ta shirya wa Washington wa'adin karshen shekara ta tabbatar da wani tayi na shiga sabuwar tattaunawa yayin da take neman Koriya ta Arewa din ta dakatar da shirinta da nukuliya. Su ma jami'an Koriya ta Arewa sun yi kashedi cewa za su iya aika wa Amurka gorin Kirismeti idan ba su samu wato tabbaci daga Amurka ba. Amma sakataren tsaron Amurka da ake kiran shi Mark Esper ya yi fatali da waɗannan kalaman na Koriya ta Arewa masu gauni. Yana mai kashedi cewa Amurka ta shirya ta yi yaƙi da wato Koriya ta Arewa kuma ta yi nasara idan buƙatar hakan ta taso. Da ƙarshe shugaban shirin abinci a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi cewa sama da wato mutane miliyan 4 a Sudan ta Kudu ne za su yi fama da yunwa a cikin watanni masu zuwa.
Nan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a cikin wannan shekarar. Da farko,
sunana Hawwa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda banna ji ko kada. Babu talin donan da ban yi ba. Kullun zaki ne, gwaza ne, doya min rogo ne, har da goro ba. Mun talla.
Samun wannan farfesan Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right.
Haƙƙin bil'adama.
Haƙƙin bil'adama. A shi kuma a gefen shari'a da mata. Ina profesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20. Amma ƙarfin zumun yana Boston. Ina kuma ta jami'a ana kiran ta Harvard University.
Mun kuma samu bakoncin.
Sunana Rahila Plangnan Gowon. Ni malama ce, ina koyarwa a jami'a.
Kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda Turawa suke cewa professor. Me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman dalibai waɗanda kika koyar da su?
Abinda nakan faɗi ma yara ina koyar da su, na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu, su rike shi da kyau. Na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu.
A yanzu akan samu musamman ma a arewacin Najeriya, sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kaman ilimin ya mace ba shi da alfanu, ba shi da muhimmanci. Me za ki ce akan haka?
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta. Yana da taimako, zai taimake iyaye, domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure, in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa. Zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age. Idan mutum bai iya karatu da rubutu ba, functioning zai yi wuya.
Bayan haka mun samu bakoncin.
Sunana Binta Kasim.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zabe su, kuma ya kamata a yi da mu.
idan kina cewa ayi da ku me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komai ba, ai dauki dora ma ake ta yi yanzu. Mu abban mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba. Ga mazan nan din yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani. Ga yayan mu nan na shan kwaya, makarantu ba kyau, titi ka hita a bige ka, cikin gidanka a bige ka. Da inda kai kahin ka tai sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka kawo su sauke alqur'ani. In krista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of Jesus, saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya. To kuma shine za a ce mama an yi wani abu.
To wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin dare kuke sa ba?
50. Yo mu muka yi su
mun kuma samu bakuncin.
Sunana Dem Pauline Talen daga Plateau.
Ina zaki ce mata sun fito, ina suke yau kuma ina za su dosa?
To mata, ko anki ko an so, dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa. Mata kuma sun yi rawan a gari, mata kuma su ne karfin siyasa, su ne karfin gida. In gida tana lafiya, society za ta zama lafiya, kasa gabaɗaya za ta zama lafiya. Mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gabaɗaya. Idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba, to ya zama kasan ta zama gajeyu, domin tana tafiya akan kafa daya.
To anti, akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya, to me zaki ce a game da waɗannan halayen nasu?
To a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika goma, kuma in dai a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa, maza nawa ne suka kasa? Ai ba abin fada bane.
Duk a cikin shekarar mun kuma samu bakunci.
Sunana Hajiya Binta Mu'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President, muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki, muke ciki mata, muke gani da me daɗi da mare daɗi a nan cikin ƙasar mu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko'ina, ba lallai NAPC ba, har ɗan sauran ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba, don mun hallara a nan wurin. Kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo, kowannensu yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level. Insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana.
Masu sauraro, a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Biliyan 18 wadda gwamnatin tarayya ta maido ma gwamnatin jihar Taraba, me aka yi da biliyan 18 din nan? Har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba, bai yi ma majalisa bayani ba.
Su ma da kansu ƴan adawa suna da membobi nasu na bangaren partin su, suna na majalisa, me yasa ba su yi magana ba?
Shi yasa ma aka samu takaddama har aka tsige kakakin majalisa.
To wannan dandano ne na shirin da muke fatar fara kawo muku shi, Allah ya kai mu rana wa cewa wato talata mai zuwa kan dambarwar siyasar jihar Taraba da ke Najeriya, inda a kwanakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisar dokokin wannan jiha din. To amma a yau kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jihohin Niger. To sai dai kafin mu je ko ina ma, muna son mu fara da yawa daukacin dukkan al'ummar wannan muhimmiyar kasa makwabciyar Najeriya ta'aziyar babban rashin da aka yi a makon da ya gabata, wato ranar 30 da ta wuce, na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka halaka a mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Niger din da kasar Mali. Allah ya ji kansu ya rahamshe su, kuma Allah ya ƙara tsare sauran waɗannan ƙasashen namu na Afirka baki ɗaya. Idan kana biye da muhawarar da Sule Mumuni Barma ya shirya tsakanin Sahanin Muhammadu na PNDS tarayya, wato jam'iyya mai mulki yanzu a Niger, da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Adawa ta Lumana, kasan cewa muna magana ne game da dawowar tsohon Prime Minister Niger kuma jigon Adawa na ita jam'iyyar Lumana din Hama Ahmadu, wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jin kadan bayan rasuwar mahaifiyarsa, kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yare domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira din. Abin da 'yan Nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali ba ne, tunda doka ce aka kyale ta yi aikinta.
Sunana Alhaji Dauda Tankama, mataimakin shugaban kungiyar Kadet, kungiya mai kokowa da kare haɗin ɗan adam da demokaradiyya a jamhuriyar Nijar. Duka tsarin ƙasarmu akwai abin da ya tanada cikin irin wanga al'amura, misali ƙuduri na 116 da na 117. Wanda yake magana 117 shi ne ke magana cewa hukuncin doka yana hawan kowa, kowa ɗan ƙasa ne, fara kula ne, jama'an tsaro ne, mai tushe ma ne, kowa da kowa dai nauyin yana hawan kanshi. Don haka kamar yanzu tunda magana wannan an riga ne an yi ta, an yi shari'a, an kare, an yi hukunci, kotu ta yi hukunci ne, yana gidan fursuna ne, Allah ya sa bai lahaya wannan tafiya daga shi ta bai dawo ba. Yanzu Allah ya sa ya dawo kenan, har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake, ya koma gidan kurkuku. Don haka mu a ganin mu na kunduran Allah wannan abu hannun shari'a ne.
Ni ne Malam Attahir Danduwa, shugaba na kungiyar nan wadda ake kira Sabon Salo. Malam Hamma yana iya zuwa ya je yi kaso in shi wata 7 zuwa 8 da yini saura, kenan yana iya hutarwa. Ko ma doka bata ba shi daman ya yi takara na shugaban ƙasa, me yana da iya hutarwa ya zo ya je ko ina da ko ina, ya je ya yi farfagandi a ko ina da ko ina, ya ce a zaɓi wanda ya ga dama. Wannan abu mu a yanzu da muke ganin shi abu ne na siyasa kurin. Siyasa ce ta maido wannan Hamma Amuru cikin ƙasar nan.
To haka ne, to muhawara da zamu kammala a yau za ta tashi ne daga inda shi Sule din yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe ɗan adawun Nijar ko basu tabkace ce ba wajen kulla ko kuma kalla faransu akan mutum guda talau a hadin idan ana magana zabe mai zuwa.
Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin sune ke sanyawa ɗan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe. Na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba, shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Amadu dake fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article din nan.
Kasan kasar mun imani cewa wani abu ko kwana goma campaign na kwana goma ya isa ma ɗan adawa, tunda akwai wa'anda sun kai ma ɗan adawa sun kai mana campaign su ne ɗan tarayya.
Ta wace hanya?
Tunda dai da sun ka ɗauki mulkin ga Nijar ita ce kutar ko cikin ƙasashen duniya. Yau an kai shekara 10 ana mulki, har yanzu kun mu ne baya. Yau ɗazu da yake cewa an gyara ma ɗan Nijar, a sun gyara ma kansu. Yanzu in ka huta waje Malam Sule, kaga ɗan Nijar na hucewa, ka tambaye shi ka ce menene ganin shi, menene an kai mai na alheri cikin mulki.
Har yanzu yan adawa ba ku yarda cewa gwamnatin ta isa da yi ba.
Abin da suke hana muna shi ne su suke yi. Da in mun ce musu a Nijar ba ta sauya ba, sai su ce mana ya mai ba Nijar ba ne. Alhali ko in suna son su gwada mutane lallai sun aiki, sai su ɗauki duk abin ga Exchanger guda biyu, Aeroport, Radisson Blue, duk cikin Yamai. Yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya. To yau mu bai kai ma ba mu yi kamfani. Mutane Allah waɗanda sun kai ma abin da an kai shekara 10. Yau babu ɗan Nijar illa irin su Sahanin da ke iya cewa ƙasar gabas tana cikin kwanciyar lahiya, babu. Hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi, amma baka iya cewa yau abin ga Nijar na cikin kwanciyar lahiya. Ko jiya ma sai da an kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da Mali, har nan da an kashe sojoji da sun ka huce 30. Kenan mun abin da muka sa gaba shine cewa dole ne za mu zo bisa kan teburin.
Ina maganar takarar Hamma ganin cewa ga halin da yake ciki
yau da zai yi maganganu wanda ba gaskiya bane. Wannan haraka da ta Hamma an tunkare shi ne da cewa akwai haraka jarirai. Abin da mutane ba su gaya ma 'yan Nijar da kuma masu sauraron mu a ketare, hukuncin da an kai mai hukunci ne pour complicité de faux en écriture publique. Kenan sai da an kai shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani hujjoji da sun ka sa an ka kama shi an ka nemi kama shi 2014. Kenan yau in ana ma magana a ga mutane gaskiya Hamza ya takara mu mun imani cewa ni dan modern falumana ne jiya yau gobe hamma ne dan takaran mu
duk da cewa ana ganin kamar article 8 din nan ba zai bar shi yayi ta ba
wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sun ka ce wannan tabbat ne mun bar su da wannan ra'ayin su mu ra'ayin mu na militantin modern falumana hamma amu shi ne dan takara
kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kumya sai shi
parti kin mu yi congrès ko mu yi declaration dewa da mun ka sheda ma ɗan Niger dan takarar mu shine Hamma Ahmadu yau gobe banda gobe shine dan takarar mu
to ku bari mu je zagaye na ƙarshe kan maganar sulhun nan shin a zahiri a yau sahani menene abinda kuke buƙatar ku ga ƴan adawa sun yi wanda kuma zai ba da damar ku amince da dukkan bukatun su a shiga cikin wannan tafiya
sole ni abin da nake son in ce insha Allah mu hatan mu su zo su yi zama tare da sauran ƴan unsu na majority don a samu sulhu bisa ga korafe-korafen da suke ci suna da saboda wannan abun ne ga nawa gani shine zai girmar da su yani a matsayin su na ƴan adawa a matsayin su na ƴan siyasa ai yanzu ce wanda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin Yamai na Yamai eh bitirin din mu ce ta ƙasa gabaɗaya ba suke ta ce capital kin namu me ai bai zancan aikin da aka nan ga cikin jahohi na ƙasa yani bisa program kin da ake duka wani na December kuma ina zuwa dai ai amma dai ko kowa ya kawo shi ai ƙasa sai in continuity amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka nan ga yahi wanda tension yayi a lokacin sa kuma wani abu fannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka ce a kauye wanda zaka ce a Niger wanda zaka zo ka iske baka iske wani abu da gwamnati ta yi ba don ka in ana zance dai ko ana zancen siyasa mutane su suna sa son rai
mu ne ku tabbata
ba son rai don tulo fa son dai to in kun ka ko in kuna son wanga kina ai kamata ai ku wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku ƙara kawo gudun bayan ku ƙara kawo sahu ku dan saboda yani abun shi sauya amma ku sai ku koma kullun kuna son ma abun ya koma ba to naji in an ka hidda amma ɗan Niger suka ɗauki mulkin daga ɗan majority suka ɗauka suka ba ku an hami za ku yi kun ga ko kowa ya gani ko
da adawa na ganin kamar idan kuka kuskura aka haɗu a zaben nan za ku sha mamaki
zaben ho zuwa zashi fa abin da suka danga faɗi inda gaske ne ai ɗan ƙasa suna nan ai ƴan ƙasa na ka ɗauka amana su saba mutane
kuna ganin naku dan takarar zai iya
kai wannan ikon Allah saboda mu mun yi abin da muka bugun gaba da shi wanda mun yi ma mun kyautata mai ƴan Niger bisa amana da suka ɗauka suka ba mu da alƙawlan da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu ya ɗauka
yanzu ƙasar ga sahanun inda ba ƙasar ga kai sahanun dan PNDS kana da bakin da ke iya zance bisa kan handama kai mu huda da muke ji ana handama ma sai a ce wane an zarge shi da cin miliyon guda miliyon biyu yau ba a zancen miliyon miliyar ne ake zance
to masu raro anan muka zo ƙarshen wannan fafatawa da ta hada Bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a madadin jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto da ke Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen Hausa sai Nasiru Tankari da ya haɗa mana sauti ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
to ga shi kuma malamai to kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin ƙashe ne ita wannan mahawara ta musamman da Suleiman Muni Barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar Niger din kuma kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wace za mu koma cikin Najeriya ne mu leƙa jihar Taraba
a jihar Taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba
daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
babu abinda gwamnatin Taraba take in banda haddasa fitina
to muna fatan za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwamza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ita take mulki baki daya yanzu dai muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger, wato Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana, da da shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau. A cikin ya mai aiko mana ita a nan Washington, muka kawo muku ita a madadin su duka. Ali Mustafa Sakwato ne a nan Washington din, dake fatan mun baku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Yeah. wannan tashar VOA Africa.